الوحدة ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد نتكلم أول لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودا يمشون رانا تا جمعة 20 أغسطس القادة شكرا دولا فدري هو ليك لكن ترى بين هجرة مزان الله صلى الله عليه وسلم دعا مكزوا مدينة وندي إلى دا أين في أكو غوتا أغسطس شكرا دوليو دا قوم شاتا قس سكنشير منفتوا shirin da kan zo mai kallon mu kai tsaye daga hukumar talabijin na kasar Kenya cikin garin Zaria ko tsirana irin ta yau a daidai wannan lokaci kamar kullun sunana Idris Saidu ne zan jagoranci gabatar da shirin ma a yau idan mai kallon mu bai shafa ba makon da ya gabata a an tunasar da yan uwa ne kan babban ibada da ke gaban musamman wanda suke da hali wato maniyyata aikin haji inda suka ga yanda Sheikh Malam Musa Sahabi Zaria inda ya nuna musu kusan za a yi cewa aikin haji a aikace tun daga abin da ake bukata ga manin da shi tun daga nan gida shigan shi jirgi har isan su can a ainihin kasar da sarki da dukkan abubuwan da ake bukata da shi al-mahdurat fil hajj duk mallan ya kawo su an ji an ga yadda ake dora harami yadda ya dace da abubuwan da ke tattare da shi wannan shiga-shigan aikin hajjin nan guda hudu ko a ce farlai malam da ya yi bayani kansu da irin aikin hajjin da ya dacewa a mahajjatanmu su yi inda malam ya yi bayani akan tumattu cewa shi ne fi dacewa mahajjatanmu su yi saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya kwaɗaitar da cewa a yi shi saboda tattare da ladan da ke tattare da shi to muna fata Allah sa a je a yi hajj al-mabrur a dawo lafiya ga wanda suka tafi wanda kuma su tafi ba muna fata Allah kai su lafiya su ma su samu a yi hajj al-mabrur a dawo lafiya to yau alhamdulillah na san mai kallon mu a makon da ya gabata an ga abin da ya kasance a fadin nan da yake na alhaji kamar yadda na ambata makon da ya gabata mun kasance da Sheikh Musa Sahabi a Zaria inda ya mana bayani akan aikin haji a aikace mun gani tun daga niyya ya tafi su tawaf su tsayuwar Arafat da kuma sa'ayi malam da ya mana bayanan su da abubuwan da ke rataye da su kuma inda malam ya bada shawara karshe cewa duk wanda zai tafi haji daga Najeriya to yake kokari yayi aikin haji da ake kira at-tumattu wanda za a gabatar da umra daga nan kuma a zo a gabatar da hajj a ranar 8 ga watan Zulhijja kenan Allah ya kai mu to muna fata Allah sa yi hajj al-mabrur ga dukkan maniyyatanmu yau kamar yadda muka fara ambatawa a satin da ya gabata rana ita yau wata ran juma'a kenan mun iya da daddaren wannan rana mun ga wani abu wanda ya faru a za'a cewa kusan kasashen duniya baki da inda wata ya yi kusurfi wanda hausawa sukan ce wata ya yi mara to hakan ya dace mu ga mu tattauna don a wayar wa musulmi da kai saboda wasu sukan yi wasu abubuwa a wannan lokaci wanda ba su da asali a cikin addinin musulunci ƙarshen ta ma mutum ya tashi da zunubi maimakon a ce ya yi abin da ya samu lada na koyi da sunna to shi ne mafi dacewa mu tattauna akan wannan aya ce ta Allah to za mu tattauna akan ayoyin Allah ma'anan kusufi abin da ke kawo kusufi da kuma irin abin da shari'a ta tsara a yi a lokacin kusufi da kuma bid'o'i wanda ake gabatarwa a lokacin kusufi wanda ya kamata a kauce masu da sauran shawarwari ga al'ummar musulmi kuma za mu yi wannan tattaunawa ne da Sheikh Bashir Lawal Muhammad wanda alhamdulillah Allah ya bashi ikon zuwa ɗakin mu na gabatar da shirye-shirye kin akram kalla ina maka barka da zuwa
barka da warhaka ina mu dai
amin so Sheikh Bashir Lawal Muhammad shine na'ibul imam mataimakin imam na masallacin Tudun Jikun baya ga haka nan shine babban daraktan makarantar Ma'had Ulumuddin Islami dake a nan Tudun Jikun kuma ga wanda suke kallon wannan shiri ko da yaushe sun san malam ba wannan shine a karansa na farko na halatta wannan shiri ba domin a baya mun taba gaito shi ya gabatar da nasiha a wannan fage to akar bakalla zan so in baka dama ku gaisa da masu kallon musulmai kai mana shin fida kan wannan maudu'i namu na ayoyin Allah subhanahu wataala
to a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن أوا ما سقلود سوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته To kamar yadda dan uwa Malik Idris ya tambaya a game da khususi, ana cewa khusus, ana cewa khusus, da Hausa ana fassara khusuf da kusuf a matsayin zazzabi ko kuma kisfewa. Bahaushe yakan ce rana ta kisfe, kuma yakan ce wata ya kisfe, sannan yakan ce rana ta yi zazzabi, kuma yakan ce wata ya yi zazzabi. To da wata da rana duka ayoyin Allah ne. Allah madaukakin sarki yana cewa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shams wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lallai daga cikin ayoyin da za a gani a tabbatar da Allah madaukakin sarki samanne ne kuma shi kadai cancanta abota masa, akwai al-layl wan nahar, akwai dare da yini, ayoyi ne na Allah madaukakin sarki, wato alamomin da za a kalle su a tabbatar da Allah shi kadai cancanta abota masa. Sannan wash-shamsu wal-qamar, haka rana da wata duk suna cin ayoyin Allah, har shi ne sai Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari, kaku yi sujada ga rana, kaku yi sujada ga wata, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu, ku yi sujada ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya halicce su. Ashe da wata da rana dukkanin su ayoyi ne na Allah madaukakin sarki, kuma halittun Allah ne. Allah madaukakin sarki ya halicce su, shi yake juya su, shi yake sarrafa su, shi yake sa su shi, kuma shi yake sa su su tsaya, shi ya ga dama ya aje su inda yake son ya gan su. Waɗannan ayoyi ne na Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya aje su a sama, الشمس والقمر بحسبان, da rana da wata dukkanin su suna da lissafin su, suna tafiya da lissafi. والشمس تجري لمستقر لها, rana tana gudana a inda Allah madaukakin sarki ya aje ta. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر القمر ولا الليل سابق النهار, da ayoyi da yawa da sun zo sun mana bayani akan ranan nan da kuma watan nan a matsayin su na ayoyin Allah, bayin Allah. Allah madaukakin sarki shi yake juya su, shi yake tafiyar da lamarin su, duk da cewa da rana da wata su ba mukallafai bane, wato mukallafai wadanda aka dora musu aikin lada ko zunubi, amma dukkanin su musakharat, Allah ne ya huwace su. Allah madaukakin sarki shi ke jujjuya su yadda ya ga dama. To shi yasa yadda muke ganin su a sararin samaniya, haka Allah madaukakin sarki ya aje su. Wata na da wajensa, ita ma kuma rana tana da wajenta, dukkanin su kowanne inda Allah yake son ya ganshi a nan ya aje shi. To su waɗannan da rana da wata, Allah madaukakin sarki ya kaddara musu akwai yanayin yadda suke gudana da kuma yanayin yadda suke lissafin suke tafiya. Shi yasa ma har ya kasance a duniya nau'in kalandubi ake da su. Akwai kalanda wadda ake ce mata at-taqwimul qamari, wato kalandar wata. Akwai kuma at-taqwimush shamsi, wato kalanda ta rana. Misali at-taqwimul qamari, wato kalanda ta wata, ita ce wadda muke amfani da watanni 12 da ake ce musu na Larabawa, ko kuma ake ce musu na Musulunci. Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Zulqa'da, Zulhijjati, watannan watanni guda 12, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijjati, watanni 12 da Allah madaukakin sarki yace inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, kirgan watanni a wurin Allah madaukakin sarki watanni ne guda 12, haka Allah madaukakin sarki ya rubuta tun a Allahul Mahfuz, shine fi kitabillah. Sannan kuma a cikin Alkur'ani ma watanni 12, sannan a gefe guda a taqwimush shamsi, wato kalandar baturi, ita kuma ta rana ita ce misalin ta baturi, mai January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, waɗannan watannin guda 12 dukkanin su suna lissafi ne gwargwadon yadda rana take gudana, ba wata ba. To waɗannan haka Allah madaukakin sarki ya halicce suna da alaka da mu sosai. Daga cikin fa'idojin wata, Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, suna tambaye ka game da jinjirayen wata, me yasa wata yake zuwa ya zama jinjiri a farkon sa, sannan kuma sai ya fara girma ya fara girma in rayuwa ta dan adam daga baya ya cike ya batsi in ya kai 13 14 15 da ake ce musu kwanakin badar ana nan kuma sai ya fara zama dan karami har ya kai ya koma yadda yake da har wani mai hikima balarabi yana kamanta dan adam da shi na cewa wa mal mar'u illa kal hilali wa dawihi yuwafi tamam ash-shahr thumma yajibu yace dan adam ya kama da jinjirin wata shi a haife shi yana dan jinjiri sai ta girma ya ta girma ya ta girma to kuma daga baya sai ya dawo shi ya koma yana wannan rayuwar ta kankanta yine tsufa da mutun zai koma yana sai ga rayuwar shi take kama da ta yaro dan jinjiri to wannan su ne to wannan da wata da rana kowanne akwai wajen su da Allah madaukakin sarki ya aji a wajen a ilimin falaci abinda ke jawo kispewar wata shine ya kasance duniyar nan tamu da muke rayuwa a cikin ta sai ta shiga tsakanin wata da rana tsakanin wata da rana ai ana cewa duniyar wata kuma ana cewa duniyar rana dukkanin su duniyoyi ne da Allah madaukakin sarki ya halitta amma dan adam Allah bai kaddara masa aje ayi rayuwa a can sai a wannan duniyar tamu da ake ce mata al-ardu to sai ya kasance ita wannan duniyar tamu sai ta zama ita ce ta shiga tsakanin rana da wata shi kuma dama wata yana samun hasken sa ne daga rana to shikenan sai ya zama watan ya samu abin da ake ce mishi khusus ko kuma kusu sai zama ya shiga wani irin yanayi yawa ta dasa shi masa hasken sa sai zama an ganshi duhu ba za a ganshi ba duk da kala biyu ne akwai wanda suke ce mushi al-khusuful juz'i akwai al-khusuful kulli akwai kisfiwa ta gabaki dai wanda ita ce aka yi ta satin da ya gabata irin rana irin ta yau domin sun fada suna cewa a wannan karnin karni na 21 na Bature ba taba samun kisfiwar wata kamar wannan ba kuma da yayi tsawo tun da yayi wajen awa hudu da wani da wasu mintota to wannan dalilin da ke jawo kisfiwar wata kenan ita kuma rana tana kisfiwa a matsayin abin da ke jawo rana ta kisfe shine kasance shi wata sai ya zama ya shiga tsakanin duniyar mu da ita yauwa lokacin da yake zagaya wasu sai ya zama ya shiga tsakanin duniyar mu da kuma rana to shikenan sai ita kuma rana sai ya zama hasken ta ya disa shi wanda ita bai cika faruwa ba kistewar rana bata cika faruwa ba sosai a rayuwa sai ga an daushe ka hu kafin a yi sannan kuma an yi sai kaga kila shi ma kala biyu ne akwai al-juz'i akwai al-kulli wato akwai na gabaki dai akwai kuma wanda yake wani sashi to haka shike sannan kistewar rana da kistewar wata dukkanin su wasu abubuwa ne da ake sanin su a ilmanci shi yasa ba abun ban mamaki bane a faɗi cewa za a yi kistewar rana ko za a yi kistewar wata a ranar kaza a ce kuma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan ma har ya kanci kasashen duniya ko sasannin duniya da za su ga wannan kistewa ba bakun abu bane tabbataccen abu ne a cikin ilimin falaci masu bincike na ilimin sharrin samaniya suna cewa rana ba ta kispewa sai a ƙarshen wata na musulunci kamar misalin a ce 27 28 29 zuwa 30 to a waɗannan kwanakin ne ake samun kispewar rana yawwa shi kuma wata baya kispewa sai a tsakiyar wata a lokacin da ya cike ya batsi kwanakin da ake ci musu ayyamul bi 13 14 15 a waɗannan idan muka kalla za mu ga wannan kisfewar da aka yi a wannan satin da ya gabata to za mu ga ranar 13 ga wata abin ya faru 13 a Najeriya a lissafin Najeriya a kuma lissafin wata ƙasashen da ba Najeriya ba 14 ke kamar yadda ka faɗi a wajen gabatar da gabatarwa ka ce 21 ina jin yau a Najeriya lissafin 20 ne to kaga haka yake yawa to an shiga dai waɗannan ayyamul rif din ko kuma ayyamul ibda kwanakin haske na wata so da ka ba wani abu bane wannan a ilmanci to wannan a ilimin falaki kenan a bahanga ta ilimin falaki kenan abinda ilimi ya tabbatar ga yadda kispewar rana take gudana ga yadda kispewar wata take gudana sannan kuma ga lokutan da ake tsammanin dukkanin su su afku dukkanin su in za su afku ba su wuce waɗannan lokutan har malamai sukan ambata cewa akan kawo su riwayoyi cewa in an sami kispewar rana
a ran 10 ga wata ko ran 9 ga watan Zulhijja ya za a yi to shine sai malamin suke cewa ai babu yadda za a samu kiswewar rana a 9 ga wata ko kuma 10 ga wata sai dai karshen wata wannan ilimi abin da ya tabbatar kenan kuma abu ne na lissafi abu ne na lissafi abu ne na bincike ba wani abu bane bako da za a zo a kawo shi sabu saboda ka akwai shi sannan kuma wannan binciken ba na turawa bane kamar yadda wasu suke zato a bincike ne da shi yana nan a cikin littafin malaman mu magabata shekaru da shekaru da suka wuce da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan mas'alolin kuma duk sun yi bayanin su a cikin littafin su saboda ka akwai to wannan a takaice abin da ke jawo kisfewar rana kenan ko kuma kisfewar wata a ilimin falaki a kimiyyanci to wannan kuma dama ayoyin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake nuna mana kala biyu ne akwai abubuwan da ilimi ke tabbatarwa sannan kuma akwai abubuwan da wahayi ne ke da ikon kawai bayani kansa yanzu wannan wani bincike ne da bai buƙatar wahayi baka buƙatar ka jawo aya ko ka jawo hadisi a game da shi abu ne na lissafi ye kama da irin mutum matar shi ta je asibiti shikenan sai ya auna ta sai a ce za ta haifi ɗan biyu ko za ta haifi namiji kaga wannan ba za ka zo ka ce sai an kawo maka ayar da ta ce haka ba abu ne na bincike abu ne na ilimi da ake bincike akan su kuma yana gudana ne akan lissafi su masanan da suke bincike akan wannan da sun ji ana batu sun san to wannan to amma duk da haka wannan kuma ba zai ci karo da abin da musulunci ya tabbatar ba a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine zai kawo mu a shar'anci a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an samu kisfewar wata an samu kisfewar rana amma wanda yafi bayyana a hadisi karara suka zo kisfewar rana malaman mu da yawa suka ce me yasa a hadisan suka fi bayani kan kisfewar rana suka ce saboda kisfewar rana ita ce abar da ta fitowa ta mutane ta fi girma shi yasa za ka ga hatta su kansu masu bincike na duniya a yau sun fi kuzuzuta ta in aka ce za a yi kisfewar rana to da an fi damuwa an fi bayani a kai an fi dadewa ana magana kai kila za ka iya tunowa ko masu kallon mu za su iya tuno ina jin shekaru biyu da suka wuce ne ko aka taba yada wata jita-jita aka ce za a yi dare biyu har kaza-kaza mutane suka tsorata aka faɗi dai wasu abubuwan da cewa kaza aka ce ba a taba irin su a duniya ba kaza da kaza wanda ƙarshe dai daga baya bincike zai tabbatar da cewa wannan maganar ba da gaske ba ce kuma ba za ta afku ba kuma hakan bai afku ba to kaga wato dai duk abin da ya zama kisi da yake da alaka da ranar kisfewar rana ta fi girma to shi yasa riwayoyin hadisai waɗanda suke cikin littafin sunna sai suka fi bayani akan kisfewar rana fiye da kisfewar wata domin kisfewar wata akan yi wasu ba su sani ba
kuma wannan da
ma da yawa za ka ga ya faru mutane ba su sani ba amma bai yiwuwa a ce a yi kisfewar rana mutane ba su gani saboda duhu ne za a shiga ciki to kisfewar rana ta tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi girma shine wanda ya faru a shekara ta biyar bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da daga matarsa da ake ce mata Mariyatul Qibtiyya ko kuma sadakar sa mun gane to sai ya kasance ita Ibrahim radiyallahu anhu dan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai ya rasu to su kuma larabawa suna da wata aqida ko wani canfi da suke cewa in aka ga kisfewar rana kaga tuntuni suna girmama shi suna girmama ta kenan cewa to wani abu zai faru ko za a haifi babban mutum ko kuma mutum babba zai mutu to sai aka samu kasida ranar sai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim shi rasul shikenan kawai sai mutane suka rika cewa in kasafati shamsu li mauti ibrahim ai rana ta kisbe saboda mutuwar ibrahim shikenan akai ta yadawa aka ce ai ibrahim ne ya rasu saboda ibrahim ya rasu to shi yasa sai akai abin nan sai rana ta kisbe saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira sallah kiran sallan da ake ba kiran sallah irin wanda ake yi sananne ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa hayya ala salla ba a manzo Allah sai mu yace aje a kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato sallah ta hada mu sallah ta hada mu aka zo aka yi sallah mai tsawon da kila anan gaba zamu bayani kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sallar sannan kuma sai mu mutane hudu ba a cikin hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shi yake cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum minhumma shay'an fafza'u ila dhikrillahi wa ila as-salati wal istighfar da rana da wata dukkanin su ayoyin Allah ne kaga wannan hadisin annabi kai tsaye ya ciro batun sa ne daga waccan ayat wa min ayatihi al-laylu wan nahar wa ash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar to manzo sun yace rana da wata ba su kishfiwa da rayuwar wani ba su da alaka da rayuwar wani sannan ba su da alaka da mutuwar wani shi yace fa idza ra'aytum minhumma shay'an idan kuka ga daya daga cikin su ya faru kishfiwa ta faru ta wata ko ta rana to fafza'u ila dhikrillahi wa ila salah to ku fansamu ku ambaci Allah madaukakin sarki sannan kuma ku yi sallah sannan kuma ku yi istighfari wanda wasu riwayoyin sun zo sun ambaci wasu abubuwa wanda zamu gan su nan gaba idan aka tashi bayani akan menene ya kamata a yi idan an sami kishfiwa a takaice dai wannan ita ce mahanga ta ilimi da kuma mahanga ta shari'a a game da me ake ce ma kusufi kusufu shamsi ko kusuful qamar ya ilimin falaki ga abin da suka fada ga kuma lokacin da suka fadi ga sababin shi ga lokacin da yake faruwa ita kuma shari'a a wahayi abin da ba wanda ya isa ya bayyana to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana nan cewa ayoyin Allah ne Allah madaukakin sarki yana nuna ma bayinsa cewa gashi wadannan yadda mu muke bayinsa to da rana da wata ita ma suma a matsayin bayin Allah madaukakin sarki suke Allah ne ke jujjuya su Allah ne ke tafiyar da al'amuran su Allah ne ke ba su umarni cewa su yi kaza su yi kaza duk da umarnin da Allah madaukakin sarki ke ba su ba umarni bane na lada eh sannan kuma su ba za su saba ma Allah madaukakin sarki ba kamar mu bane dan adam da aljanu wanda mu ne as-saqalani wato wanda aka dora mana nauyi kuma ake ba mu lada ko kuma a kama mu da alhaji
mana kuma inda ka ambata musamman ga shi kisti wannan wata cewa yakan faru ne a wannan ranaku ko da sha uku ko sha huɗu ko sha biyar kamar inda ya faru a wannan din to abin da zan iya tunawa shi ne akwai wanda ya kira ni daga cikin gari yake ce mana a yau sha huɗu ga wata to shi a lissafin shi ina tunanin sha biyar ne cewa shi a wanda ya sani a shari'a musulunci duk da kuma tsara sun biye shi da inda ya samu ba ai wata bai yin kusufi shi ranar sha biyar ga wata kawai ba sani ko irin wannan suna da wani dogon wani
madogon ai abinda kila ya huda shi cewa sha biyar din ai sha biyar din ta shiga cikin kwanakin domin ayyamul ibdar aka ce kuma ayyamul bid in an ce ayyamul ibdar su da ku waqtul ibdar shi su ne ayyamul bid su kuma ayyamul bid din nan kwanakin da wata ke haske su ne 13 14 15 to kaga in ya ce sha biyar kebewa kawai ya ce sha biyar to bai da wata madogara ta ilimi amma idan ya ce 15 na ciki to kenan idan ya faru ranar 14 ba mamaki haka kuma idan ya faru ranar 13 ba mamaki domin dukkanin su ranaku ne da zai iya yiwa ya faru ranakun faruwar ne to tunda ya zama ranakun faruwar ne kaga ai babu mamaki idan ya faru amma kebewa a ce ranar 15 ne kawai to kaga wannan ba tunani bane wanda yake na ilimi da ya tabbata
sai kuma bayan da kai na dalilan da ke kawo shi na rana din da na wata na wata kamar yadda ka ambata idan duniya ta zo tsakanin rana da wata ko sai ta dashi shi hasken rana wanda ke sauka kan wata saboda ka ce a gado ko shi kuma haka na rana shi kuma in wata ya zo tsakanin duniya da rana to haka makalla Hausawan mu kamar yadda ya faru lokacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka faɗa sai faɗa cewa rasul Ibrahim ranar sallallahu alaihi wasallam shi ne dalili ko kuma to mu kan ce Hausawan mu sukan ce rana ta kama wata
to ai ya za a yi ba a cikin bayanin da aka yi ai ba magana kamawa har ai akan yi waka a ce rana kin kama danki wata ki sake shi ai take dake dai ana waka wannan ba tunani bane wannan dai bayanin shine na ilimi wancan wannan kuma bayani ne da mutane suke sannan kuma mu kanmu ai al'adun mu ai mu ma muna da wannan champion cewa in dai ka ga kusufi an samu kusufi musamman na rana to wani abu zai faru don ba zan manta ba bana duniya lokacin da saddauna ya rasu amma an ban labari an ce ranar da saddauna ya rasu sai aka samu irin wannan kasidan din an ce an samu wannan kishewa ban sani ba wanda suke da tarihi na gaskiya kila za su tabbatar da ko kuma wanda suke nan abin ya faru
su zamanci na turawa misali
eh akwai bambanci su shi musulunci abin da ya karantar da mu bai musa wancan ilimin ba domin musulunci wani addini ne dake da tsari baya cin karo da ilimi musulunci yazo ya tabbatar da akwai ilimi duk abin da bincike ne ya tabbatar da shi to musulunci yana tabbatar da shi eh to a gefe guda bambancin na musulunci da na yau waɗanda suke shine su idan suka yi binciken su suka ga cewa zai faru to shikenan sai su dauka wani abu ne ma na dariya wani abu ne na ban sha'awa har a zo a yi ta daukan hoto a rika fada ma mutane cewa sai amfani da gilashi ga yadda za su kalla amma mu a musulunci ba wannan mahangar muke da ita ba cewa za a yi musulunci ya yarda da a gano a ilmance cewa za a yi to amma mu me da risan da zamu dauka in ya faru daga ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa yana faɗa mana yana cewa ma nusiru bil ayati illa takhwifa ba mu aiko da ayoyin mu faci sai dan mu tsoratar da bayin mu shi yasa a wani hadisi ya tabbata dai da hadisan da suke bayani akan wannan hususin da ya faru a ranar da dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa yukhawifu Allahu bihi na ibadahu Allah yakan aiko hususi na rana ko hususi na wata domin ya tsoratar da bayinsa su tsorata su ji tsoron Allah madaukakin sarki a zuciyarsu domin khususi akwai al-khusuf al-akbar akwai khususi da za a zo a samu rana gabaki da a shafe shi ya zama bata Allah ya bamu labari cewa idan shamsu kuwirat akwai ranar da za a yi takwiru shams rana za a zama an kisfe ta gabaki da kisfe wanda har abada to kaga wannan sai malaman mu suka ce a lokacin da ake samun irin wannan khusufin to Allah madaukakin sarki yana tsoratar da mu ne mutuna lahira mutuna lokacin da za a zo a samu al-khusuf al-akbar wato kisfewa mafi girma wanda kuma kisfewa ce ta har abada Allah madaukakin sarki zai shafa rana gabaki dayanta to kaga mu na mu kenan to shi yasa a ƙarƙashin haka kuma a bahangan musulunci sai aka samu mu zama muna da tsari wanda na san kila a cikin tambayoyin da zaka yi akwai wannan ba zan yi maka sauri in shige shi ba to amma dai a takeice kafin wannan bayanin a musulunci mahangan musulunci game da kisfewar wata ba wani abu bane kawai da zai zo ya faru haka nan kawai ya wuce a mu musulmai muna da darasta da muke diba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kuduba ma a cikin kudubar sa har sai da ya tsoratar a game da zina a cikin kudubarsa da yayi a wannan rana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a game da azabar kabar duk a cikin wannan hudubar tasa da yayi a ranar da aka samu khususi a ranar da dan sa Ibrahim radiyallahu anhu ya rasu to kaga bambancin mahangan mu kenan da wadancan su wadannan duniya kawai suke kalla ba su da wata mahanga da suke da ita ta tsoron Allah ko kuma na wani abu da zai sa ruhinsu ya zama ba imani dai a zuciyarsu mu ko musulmai an gata akwai imani a tare da mu akwai biyayya ga Allah akwai wahayi muna da alqur'ani muna da sunna wanda suke sa mu a ceti su ba mu abin da ya kamata mu kuma su hana mu abin da bai kamata mu ba
alhamdulillah kuma kuma gaban da zamu duba ta gaba ita ce abin da ya dace ko ya kamaci a al'ummar musulmi shi kamar da ambata a lokacin da aka ga afkuwan sufi misali ko na wata ko na rana
to abin da ya kamata musulmai su yi a lokacin da aka samu kisfewar rana ko kisfewar wata abu na farko shine sallah wannan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni ne yace fabza'u ila salati ku tafi ku je ku yi sallah ku fantsama ku je ku yi sallah shi yasa aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa akai shi as-salatu jami'a ku as-salata jami'a za a samu wani ya zo ya kira yadda ake kiran sallah da lafika kowa ya ci kuma kalmar da za a faɗa kenan gwagwadon da za a ji an ji yadda mutane nasi bai zo ya ce ga adadin da za a ambata ba gwagwadon yadda za a iya tsammanin cewa mutane sun ji kuma za su halartu to abu na farko kenan sai dai kawai anan malaman mu na fiqh suna da tattaunawa da suke a game da sallar da za a idan kisfewar wata aka samu ko kisfewar rana a inda wasu malamai suke ganin da kisfewar ranar da ta wata dukkanin su babu bambanci irin sallah ɗaya za a yi sannan su kuma su malamai a gefe guda suna ganin a'a in kisfewar wata ce to ita sallar ta kowa zai je ya a gida shi kadai shi kadai
ko da iyalan shi ne
ba zai yawa shi kadai zai yi kayan sa kamar nafila kamar yadda mutum yake nafila wanda rinjayayyen magana ita ce yadda ake sallar kusufi na wata haka ake na rana kai haka ake na wata ba su da bambanci domin manzo sama ya hada su yace inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yanqasifani li mauti ahadin wa la li hayati sai ce fa idza ra'aytum minhuma shay'an kada minhuma ay min ash-shamsi wal qamar ko daga rana ko daga wata ku je ku su wadancan da suke ganin cewa ba za a yi na wata ba sai dai kowa je a gidansa su sai suna ganin cewa ai ya taɓa faruwa a zamanin manzo sun me yasa ba a ruwaito shi ake bance ba ita sallar me yasa ba a ruwaito ta ake bance ba to amma wannan nassin ya ise bada amsa cewa ai manzo sama ya hada su a wuri daya ya hada su a wuri daya duk da akwai riwaya ma da tazo cewa ai an taɓa samun kisfewar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi sallah kamar yadda yake yin sallar kisfewar ita rana to abu na farko kenan sannan wannan sallah tana da siga da ta saba musulun salloli da ake yi domin akwai wayi da yawa da suka zo amma riwayar da mafi yawancin malamai suka furin jayarwa ita ce ayi raka'o'i guda biyu amma ruku'u guda hudu ko wace raka'a za a mata ruku'u biyu kaga a ka'idar sallar da muke ruku'u ne ake sannan kuma kowace za a mata sujada biyu kenan za a yi ruku'u raka'a biyu ruku'u hudu sujada hudu yadda ku ake yin wannan sallah kamar yadda ya tabbata za a yi kabbara harama bayan an kai an yi kabbara harama sai a karanta fatiha sannan a karanta sura surar da za a karanta ana tsammanin a karanta surar da ta kai suratul baqara tsawo kusan izifi biyar babu wani abu kadan kaga tsayuwa ce mai yawa shi yasa ma malamai suke cewa kila tsayuwar da aka yi aka dade ita ce ta jawo har aka samu sabanin riwaya wani ya ce ya kaza wani ya ce kaza a to ni ai ya ce kaza akai saboda dadewar da akai to in akai wannan karatun nan sai ai ruku idan akai ruku sai a dauko sai a sake karanta fatiha kuma sannan a karanta wata sura mai tsawo malamai suka ce kaman ali imran sura ta biyu ta uku kenan a cikin alqur'ani in ka ce fatiha baqara sai ali imran sannan daga nan sai a sake wani ruku shi ma kuma a tsawaita idan aka dago daga ruku'u to daga nan shikenan sai a sake tsayuwa to daga nan sai a tafi a sujada guda biyu haka raka'a ta biyu ita ma sai a irin wannan idan aka ce ai gashi bayan an sallame shi aka ga ranar ta dawo daidai wa daida ko watan ya dawo daidai wa daida to daga nan sai liman sai ya zo sai ya yi mutane hudu ba ya musu jawabi ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya tsoratar da su Allah madaukakin sarki ya nuna musu waɗannan ayoyin Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da ya faru a zamaninsa sai ya aikata irin wannan sannan malamai suna tattaunawa a bayyana za a yi karatun ko kuwa a boye kauli ra magana tafi inganci ita ce a bayyana za a yi a bayyana za a yi a cikin akwai fa'ida domin bayyana karatu ya fi sa mutane su ji karsashi da su gaji ba ka lura sosai idan aka ce za a karatu a boye za a yi me yasa mutane suke ganin azhar ta tana da tsawon wani zubin ai saboda boye karatun da ake yi amma asuba ta fi ta tsawo so tare amma mutane ba sa ganin tsawaitawar da ake saboda karatun da ake yana sa musu karsashi a cikin abin nan jikinsu to kaga wannan kenan liman je hudu ba duk da ita kanta hudu ba akwai tattauna akan ta amma dai magana wacce tafi inganci ita ce liman ce yi hudu ba domin duk abinda zaka kira wannan jawabin dai sunan shi hudu ba hudu ba abinda ake nufi da hudu ba dama a larabci a Hausa shine jawabi ai ya khataba ai yayi musu bayani khutbatan bayani kenan saboda isar mu da mutane bayani a musu wa'azi a cikin hudubar da manzon sallama yayi akwai darussa a ciki da yawa annabi sallama ya tsoratar da mu ya tsoratar da bayi a game da Allah yace su ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan kuma su kiyaye dokokin sa su yi abin da yace su yi su nisanci abin da ya hana wanda dama manzon sallama da wuyaye wata hudubar bai tunatar da bayin Allah wannan ba cewa su ba Allah su kiyaye Allah su tsoraci azabar sa sannan manzon sallama ya tsoratar a game da azabar kabar cewa za a yi azabar kabari sannan manzon sama ya tsoratar a game da zina kaga wannan ke wasu malamai suka yi istinbati cewa ashe hatta kishe wannan ba kila yana da alaka da zinuban da bayi suke domin a hudubar manzon sama ya bayani kan zina yace wallahi Allah ya fi kunya Allah yana jin kunya a ce wani mutum ya je ya zina da wata manzon Allah sama ya tsotar hadisin yana cikin Bukhari so daka a takeice dai za a yi huduba sannan a cikin abinda manzon sama ya bada umarni a yi ya bada umarnin istighfari cewa a yi istighfari a yi ta istighfari ana cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sannan istighfarin nan ba layi aka ce abu ana ihu ba kowa ya nashi istighfari na tsatsi wanda duk wanda ya ga ana yi ya san an koma ga Allah madaukakin sarki da gaske kawai ba da baki ba da gaske sosai sannan daga cikin abinda annabi sama ya bada umarni a yi ya ce a yi sadaka ya ce a yi sadaka sannan daga cikin abinda annabi sama ya bada umarni a yi a lokacin da ake da bayi ya bada umarni cewa a yi 'yan tabayi wanda 'yan tabayi shi ma nau'i ne na ayyukan da'a ga Allah madaukakin sarki to duka wannan sannan manzon sama ya bada umarni cewa a yi addu'a a ambaci Allah madaukakin sarki a yi zikiri a ambaci Allah madaukakin sarki a tuna Allah madaukakin sarki duka a cikin hudubar manzon sama kenan a takaice in muka dunkule za mu iya ganin waɗannan abubuwan su ne ake buƙatar a yi sallah huduba bayan sallah sannan kuma ambatan Allah istighfari addu'a sannan sadaka sannan a lokacin da ake da bayi ne a 'yan tabayi duk shi ai wannan a cikin 'yan tabayi za mu iya ɗauka duk wani abu da za a yi ka tsamar da wani da yake cikin damuwa kamar misali gidan yari wani kila bashi ake bin sa na 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 a je a biya masa a samu yanci ya sami yancin sa ya dawo cikin iyalansa ya ci gaba da rayuwa da shi wani ne aka rike mishi albashin shi bai samu albashi ba a taimaka masa a bashi duk wannan wani ne yake gidan haya za a duk wani aikin alkhairi domin yanzu ba mu da bayin da zaka ce zaka yadda su to duk wannan yana cin abin da ake bukata musulmai su aikata a lokacin da aka sami kisfewar wata ko kuma kisfewar rana
saka mun kallon masu kallon mun kuna kallon shirin fitawa da ke zuwa kai tsaye daga hukumar talabijin na kasa da ke ne cikin garin Zaria inda muke tattaunawa da Sheikh Bashir Lawal Muhammad a babban daraktan makarantar Ma'ahadul Ummuddin Islami da ke a sujin jikun kuma na ibu imam na masallacin tudun jikun kuma na tattaunawa ne akan abin da ya faru makon da ya gabata na wasu ayoyin Allah ya mafi gani ko mace wata ayar Allah inda wata ya yi kusurfi a mun gani a faɗin wannan ƙasa na mutum Najeriya mala ya ambata mana ma'anar kusurfi ya faɗi mana abin da ke kawo sa ma'ana da millansa sannan kuma a yanzu gaba ta baya bayan nan mala ya faɗi mana ababen da ya kamaci a ce musulmi ya yi ni da kai a wannan rana na san da yawan mutum wasu kamar yadda mala ya ambata an fi ba da ƙarfi a kan kisfewar rana wanda ta fara lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan babu na wata ba saboda na wata da yau mu gashi ya faru amma wannan ma din da ya faru wasu sun sani ba dan sai da gari ya waye nan mun zo wasu suke cewa an yi wani ma lokacin ne kici mashi ya ga ina wasu abubuwa na ce mashi a farga abin da ke faruwa wanda ya kai adami ne abin da ya ce manje na ce a tsara ka nufi gari to ka gani ga abin da mallam ya faɗi mana a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ai sallah ai khutba ai istighfari ai sadaka ai zikri ka gani sannan kuma a enta a fitar da mutum daga cikin wani kunci tun daga yanzu ma yayin da mallam ya ambata ba mu da bayi wannan na zaune gidan haya yana asibiti ne a'a yana bashi ne sai ka je ka biya mashi ka tsayar su da rayuwar shi ka ga wannan duk umarni ne na manzo Allah wala san to ala wannan shiri shi ne muka buɗe layin waya don mu ba kai mai dama ka bugo waya kai tambaya ko ka nemi ƙarin bayani lambobin kamar yadda za a iya gani akwai 08-1-4-6-4-4 banda na akwatin talabijin akwai 08-1-8-2-1-4-3-6-4-4 sai kuma wanda aka gani akwatin talabijin akwai 08-2-6-7-2-1-4-3-6-4-4 wato 08-0-2-6-7-2 0803-0876-1473 ko kuma 0803-7694-973. Na farko akwai 0x1-82-14-3644. Sannan akwatin talabijin akwai 0x0267-21473 ko kuma 0x0376-9493. In za a kira mutane shi da akwatin talabijin, sannan kuma a yi kokari a yi tambaya kan abin da malam ya ambata. Idan kuma ka gamsu to suka tsaya kan su kan sauran jawaban da za su biyo baya daga bakin malam, dan ba mu so in zai yi ba mu so abu ko a ce kai an gai da malam, a'a malam ya ansa mun na ansa mashi a madadin sa. Ya kan ba kai tambaya kai ka tsaya to kun suka ji abin da malam zai ci gaba da ambata mana. Ya kuma kalla ga mu da wani akan layi.
Na'am.
Assalamu alaikum. To da fatan dai za a yi kokari a kira kuma ana samun jinkiri na sauki. Da an ga mun dauki layin waya ai magana. Kada tsaya ai ta magana kawai daga baya za ka ji abin da ka faɗa ya biyo a kwatin talabijin, amma lokacin da ka kira ba za ka ji maganan ka ba sai an dan samu jinkirin nan. Na'am. To akrama kalla a ita wannan sallah kamar yadda ka ambata za a kira sallah a kuma a tafi, to shin maza ne kai suke tafiya koko?
Kowa zai je, mata da maza, sannan kiran sallah kada mutane su rude. Malaman mu na fiqhu sukan ce bila azanin wala iqama, ba a kiran sallah ba iqama. To abinda malamin shi ke nufi yana nufin wannan as-salatu jami'a din da ake cewa shine a matsayin kiran sallah. Eh, a zo a hadu ai sallah haka za a ce, amma kiran sallah da aka saba yi ba shi ake yi. Sannan mata suna zuwa ai a cikin abinda zai burge mutum cikin wanda suka yi bayanin sallar kisfewar rana, akwai mata Nana Asma'u radiyallahu anha diyar sayyidina Abubakar, mata Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, tana daga cikin wanda suka riwayato riwayar yadda ake sallah, sallar kusufu shamsi. So da haka in rana ta kisfe ko wata ya kisfe, har da mata za su so, ai mata bayin Allah ne, da su ma za su fito su zo su a ware musu bangaren su a baya, a bayan maza, domin su tsaya ai wannan sallah da su, su ma su samu wannan albarka da ake samu da kuma tuba da kuma miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki da za a yi. So da kamata suna zuwa.
Na'am. Dr. Makalla, shi kuma sauran abin da ka ambata na istighfari da su zikirin da za a yi, shin bayan an sallah menene mutum zai zauna an gama huduba ya ci gaba da yin zikirin koko dai ko da yaushe?
Ana cewa an samu kishewar rana, to abin da ya kamata ai a fara is mutum ya fara istighfari. Shi dama istighfari wani aiki ne da ba a san bakin mutum ya zama ya gaji da yinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi akan kansa da bai da zinubi yakan yi istighfari a rana fiye da 70. To ina gani da kai da sauran mutane ga baki da wanda kullun cikin zunuban muke, Allah ya gafarta mana, Allah ya ji kanmu. So da ka da an ji za a fara wannan istighfari din, a fara yi ana yi a baki kuma istighfari ya kai zuciya.
To akrama kallari da ke fara ambata mana a baya, amma da mun ba shi gabatun musamman ala darussan da ya kamata a ci mun koyi da su daga kusuri.
To daga cikin darussan da za a yi, darasi na farko shine tabbatar mana da cewa da ita rana da shi wata ayoyin Allah ne. Ayoyin Allah ne, me ma'anar aya, alama, abinda za mu kalla mu tabbatar da Allah madaukakin sarki yana nan. Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda bai da damuwa, shi kadai ne wanda wani wata damuwa ba ta samun sa, domin shi ya halici damuwar, shi ne ya halici kwaranyewarta. To darasi na farko, tabbatar mana da cewa rana da wata ayoyin Allah ne. Sannan na biyu, tabbatar mana da cewa Allah madaukakin shi kadai ne wanda damuwa ba ta samun shi. Amma ai kisfewar rana ai damuwa ce, shi yasa Bahaushe da ya tashi sai ya ce zazzabin wata ko zazzabin rana. Kaga zazzabi ko ai ba abu bane na fata, ba wanda yake fatan a ce ya zazzabi. To rana na zazzabi, wata na zazzabi, kamar yadda Bahaushe yake fadi, Allah ne kawai baya ciwo. Na biyu kenan. Darasi na uku shine tunatar da mu cewa waɗannan da rana da watan nan, akwai ranar da za su zama ba su kwata-kwata yadda za mu zama ba mu a duniya, to haka su ma za su zama ba su a ban kasa. Yadda ba mu za zama ba mu, to haka Allah madaukakin sarki su ma zai shafe su ya kauda su. To yanzu ana nuna mana ne kamar yin abin da kuke dan yi ne, in za a yi wani shiri sai a ce mishi muna yara akan ce an yi samfoti, samfoti wato tabakala shi in ga dan abu daga cikin shiri, wani dan abu daga ciki, yawa wanda zai zo nan gaba. To shine Allah madaukakin sarki yake mana mu bayan sa, mu kalla cewa akwai ranar da za a zo gabaki dai, wata da rana za su zama ba su.
Assalamu alaikum. Muna tare da wani ne? alhamdulillah ka tabbani to alhamdulillah mun gode amin amin to mun gode na'am
to wannan yana nuna mana girman yana nuna mana cewa akwai ranar da za a zo ga baki daya babu waɗannan kwanaki duk waɗannan halittu na Allah madaukakin sarki da rana da wata zai zama ba su ga baki da sannan darasi na hudu da ya kamata mu dauka shine darasi na mu ji tsoron Allah madaukakin sarki cewa ga manyan halittu da suke sama domin da wata da rana a ilimin falaki halittu ne da suke da girma lissafin da ake yi mana cewa sun ninninka duniyar nan tamu da ninkin baninkin wata ya girmi ya fi fadin duniyar nan tamu da ninkin baninkin haka balle ita kuma rana sannan kuma muna da tazara tsakanin mu da su amma kuma sai ga su ma Allah madaukakin sarki yana shafar su da irin waɗannan yadda mu ma wani zubin muke dan zazzabi to su ma ga su sun samu wani canji ba yadda muka saba ganin su ba waɗannan suna ci su ne manyan darussa da ya kamata musulmi a lokacin da aka ce an sami kisfewar rana ko kuma kisfewar wata a dauka sannan kuma daga cikin darussan dan adam ya tsaya ya makansa fada ya sake shiryawa da Allah madaukakin sarki shi yasa manzon sama yace yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa da shi kuma qur'ani yace wa nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma aiko da ayoyin mu sai dan mu tsoratar da bayinmu su tsorata saboda haka ba laifi bane a ji cewa a rai in an sami kisfewar rana cewa mutane su zo na su makansu hisabi su makansu bincike su ga meye zaman su da Allah madaukakin sarki ya suke mu'amala da Allah sannan isu zamantakewa su ya take suna kyauta zamantaka makwabtaka tana da kyau a tsakanin su miji da mata akwai zamantakewa mai kyau a tsakanin su ƴaƴa da iyaye akwai zamantaka mai kyau a tsakanin su duk waɗannan darussan yana da kyau a ce in an sami kisfewar wata ko kisfewar rana mu tsaya ne makan mutun tintini akai wani abu da ban taba kula da shi ba sai bana ban san wasu wajaje ba ungonmu ban sani ba ba ai sallauli a masallaci ba gaskiya dan ba masallacin da aka shirye cewa a zo ai salla saboda mafi yawancin mutane ba su sani ba to yawa to sai ya zama amma na lura da wani abu sai ya zama daga lokacin da watan ya fara bayyana ga baki ɗaya cewa ya dida ya disa shi ga baki ɗaya sai ya zama unguwa ce ta tsit sabanin yadda da zaka ji ana hayaniya a ta suhutu ana abin nan amma sai na saurara sai na ji tsit unguwa ta yi shi to wannan muna bata ya zama wani yanayi ne da zai sa al'ummar mu ta fara fadakuwa a game da irin waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake nuna mana karshe kuma ya kasance sai ya zama ko ina an samar da inda za a ce a tsaye da sallolin a masallatai
to mun karasa mai kallon a lambobin da za a kira a tambaya ko a nemi karin bayani ko ai mana karin bayani kan abin da malamin ya ambata mana lambobin akwai 08 8 2 4 3 6 4 4 wato 081 8214 3644 akwai kuma ta akwatin talabijin 08 0 2 6 7 2 1 4 7 3 ko kuma 08 0 3 7 6 9 4 9 7 3 za a kira a bada gudunmawa a tambaya ko a nemi ƙarin bayani 08 1 8 2 1 4 3 6 4 4 ko kuma 08 0 2 6 7 2 1 4 7 3 ko kuma 08 0 3 7 6 9 4 9 7 3 to akar makalla waɗanne irin ababa ne ya kamata a ce ko kuma wani irin bid'o'i ne ake yi wanda ya kamata a ce an kauce musu a lokacin da irin wannan abin ya afku
to alhamdulillah ka san shi bayani game da bid'a wani zubin
assalamu alaikum
na'am
assalamu alaikum lafiya lau to alhamdulillah muna tare da ne to mallam Anas gimba daga ina to mallam Anas muna jin ka ka ji abin da kake tattauna kai tambaya ne to mallam Anas gimba mun gode amin amin gimba daga karan kuma so ba kenan na'am
to ita bid'a faɗi gare ta wani zubin wata bid'a zaka same ta ana yin ta a wata ƙasa can to malamai suka tsuwata wani zubin ana bayani kan bid'a da kila ba a yi a kusa da ku ke zama kamar tallata ake to bid'o'in mu da muke bid'o'in da ake kusan kuma Allah madauki saki duk kusan ya mana maganin su ba a cike yi ba akwai bid'a ta a fita ana zikiri a titi da zarar an ce an samu kishiyar wata sai ga an bi titi wani ya jawo su suna ta yi suna ta zikiri suna fadin abubuwa ɗaya na fadi ɗaya na amsawa kamar irin yadda shata yake da yaran sa to kaga wannan bid'a ce ta farko abinda aka ce ai ana tsaki kowa yayi makansa sai ambaci Allah madaukakin saki yayi addu'a to wannan bid'a tana ciki sannan daga cikin bid'o'in da ake canda muna yara alhamdulillah ita ma yanzu an bari in aka ce an yi kisfewar rana ko kisfewar wata musamman kisfewar wata da aka fi da daddare sai a zuwa gidan karwai in aka je gidajen karwai sai a ji su a ita dukan su sannan yan abubuwan su da suka mallaka duk kuma a kwashi kaga wannan wayan a cike ne yasa aka kore kare a bakin kanya
ji ba haushi da manzala su sai a bakin a kwashi mallaka
to ai ba haka aka ce ayi ba ai ba inda yace ka je kai ba ko yan hisba sojoji yan sandan musulunci ai ba haka aka ce su je su yi ba aikin hisba su je su ce a daina yi su yi wa'azi sannan kuma wanda bai ji ba su dauko shi su kawo shi wajen alkali ai yadda kaga tsarin dan sanda da ake da shi yanzu ai haka ake da shi kwatankwacin na musulunci suke kwaikwaya musulunci yana da su yan sandansa da ake ce musu ahlul hisba su ne yan hisba za su tafi gidan da ake saban Allah inda suka tabbatar da ana yi su musu wa'azi aka ce su yi ba ce su je suna musu surutu ba ba ce su je su yi musu hayaniya ba balle har su je mai kosai watakila kilaki tana kosanta a bige ta a kwashe kudinta sannan kuma kosan da ta riga ta soya a kwashe a cinye to me amfanin haka kuma to wannan yana cikin bid'ar da ake alhamdulillah yanzu kusan tsakani da Allah da wuya ka ce ga inda ake yi kila dalilan da suka jawo aka daina wannan bid'a akwai karatu da ake da kuma wa'azi da karantar da mutane da ake sannan kuma dalili na biyu waye wanda mutane suka yi a duniyance ana nuna cewa kowa na da yanci ya aikata abin da yake dama kila wannan ya jawo wannan ita ma bid'ar take amma ban sani ba kila a wasu ba za ka rasa a wasu kauyukan har yanzu ana yi ba to waɗannan suna cikin manya-manyan bid'o'i da ake yi guda biyu yawo ana zikiri ana ihu sannan kuma na biyu bibiyar gidajen da ake saban Allah kamar gidajen karwe da gidajen caca da gidajen giya a ce to bari a je a yi ta bibbige su ana faffasa musu kuma ba faffasawa ba kuma a kwashi abin da suke da shi
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah daga ina to malam ka ji abin da muke tattaunawa amin amin alhamdulillah sai mun gode malam Muhammad Alamu dai ya kama mu a makare to a wasu ne ku za ka ƙara bashi ansa
to an yi bayani a game da ita sallah sallah ta kisfewar rana wannan babu sabanin malamai akan cewa ana son a yi ta ne a masallaci kuma da liman da jama'a wato abinda ake cewa jami'i kenan da Hausa Hausa suna cewa jami'i to ai jami'i ita ko sallar kisfewar wata ita ce akwai sabanin malamai a game da ita a inda wasu suna ganin cewa a yi a gida shi yafi wasu kuma suna ganin aje masallaci a yi shi yafi sai muka rinjaye da cewa malaman da suke cewa ita ma aje a yi a masallaci su ne magana su tafi inganci domin da kisfewar rana da kisfewar wata manzon sama ya hada su a wuri daya kuma ya ce idan sun faru dukkanin su aje a yi sallah sannan shi kuma a aikace aka ruwaito inda babu sabani kai tsaye ya ji yayi ya kira jama'a an yi sallar kisfewar rana
alhamdulillah to mana ana nuna lokacin da fuskantar mu na san akwai abun malaka ambata a baya banda wannan guda biyun na ana zikiri wasu na ansawa ko kuma aje a bi karwai kafin lazim cewa masu yawo ana bugin gara na su ki wata
yawa to ana yin wannan shi ma duk dai masu yin suna wannan ne rana su ki dan kanin ki wata ba za mu sake cin ko ba za mu sake menene ba da dai haka ake yin wadannan abubuwa to dukkanin su dai abubuwa ne na gargajiya da shari'ar musulunci ba ta umarni da su ba alhamdulillah mafi yawancin su Allah madaukakin sarki ya kawo mana da su ba a yin su amma wajajen da ake to ana fadakar da su cewa su dawo su yi abin da shari'a ta ce a yi shine kubuta kuma shine cin nasara kuma shine abin da za a samu lada a kansa kuma shine abin da Allah madaukakin sarki zai ya yarda da shi
ka kashi musulmi mana yana da wani sako da yake so ya san ba umman musulmi
to sakon da nake son isar da shi shine duk mafi yawancin abin da ba ko da yaushe yake faruwa ba akan manta hukuncin sa yanzu misali ko babban malami da bai saba rabon gado ban ka mishi tambaya kan rabon gado ne zuwa shi kila ya manta saboda abin da bai faru bai cika faruwa bane amma da zarar an yi tambaya kan sallah sai kaga an bada amsa saboda ana yin ta kullum to a karkashin haka nake jawo hankalin mu ya zama ko da yaushe muna kusantar malamai ana tuna mana irin waɗannan abubuwan ma daman mutum yana bude littafi ana karanta masa tun daga littafin mu na fiqh da ake karanta da littafin mu na hadisi da ake karanta da za a ganin waɗannan bayanai da ake yi da kuma sallolin nan ko ita sallar kisfi wadda ake bayani kanta jiya ya ka samu littafin fiqh da ya zama babu wannan bayanin na salatu kusufi shamsi ko kusufi al-qamar a ciki to yawan karatu shine abin da zai sa ba za mu manta waɗannan hukunce-hukunce ba ko sun zo sai su zo ko sun same mu akan gaba shi ya zama bamu buƙatar sai an ta sake yin bayani akan su duk da dai tunatarwa tana amfana mun mu ne wannan shine sakuna insha Allah kowa ya koma a riƙa karatu ko da yaushe
alhamdulillah muna isar da godiyar mu ga malam ko kuma ince Sheikh Bashir Lawal Muhammad a babban daraktan makarantar Mahajul Ummuddin Islami dake a nan cikin jikun Zaria wato makaranta ta shahara wajen bada addinin musulunci da ma na zamani a wannan gari na Zaria sannan kuma na Ibul Imam na masallacin Tudun Jikun wanda ya tunasar da mu akan abin da muka kira da Hausa kusufin rana da na wata kuma malai ya mana bayani cikakke kan kusufin na da ya faru a ranar Juma'a ranar Itau a abubuwan da ya kamata a ce ni da kai mun ba ma a lokacin kusufin na wata kadai ba a handalin rana da abubuwan da ya kamata a ce mun kauce musu da darasin da ke tattare da irin haka in ta faru muna fata Allah saka malam da alkhairi ya sa mishi amizan sanar alkhairi wannan tunasan da ya mana kuma fatan Allah ba mu ikon sawa cikin mana research mu koyi da wannan ababa da shi malam ya faɗi mana wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in wannan abu ya faru abubuwan da ya kamata a ce an yi to muna fatan Allah ya sa ya sake faruwa za mu koyi da shari'a abin da ta tsara mana mu yi shi kuma muna jaddanta mu ga uwa musulmi musamman almajiran Sheikh Ahmad Al-Gaggawi bisa abin da ya same shi a jiya muna fata Allah ku kubutar da shi tare da sauran almajiransa da masu garkuwa da mutane suka awon gaba da su Allah ku kubutar da su cikin aminci kuma muna fata wanda suka rako mallam Allah ya dami da su gidan lafiya baki da fatan kuma mallam mun saka da yuka malam zaka amsa mana
ba damuwa insha Allah
to a madadin shi malam da ya bada lokacin shi yazo tana son da mu da yan uwa wanda suka bugo waya da wanda kuma sai ta yankewa ba mamaki akwai tun daɗin layi ne muna isa da godiya gare ku duka fatan ran juma'a Allah ya kai mu karfi biyar za a kasance tare da mu inda zamu tattauna kan wata mas'ala insha Allah a madadin yan uwa abokan aiki wanda suka taimaka shi ne kan malam ne da su yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.